الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا gawatan al-muharram hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam tana da 1439 wato mun shigo sabuwar shekara ta musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu da muka yi a shekarar da ta gabata sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairai da suke cikin wannan sabuwar shekara. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi masa da'a yanda ya kamata a cikin wannan shekara da sauran ragowar shekaru masu zuwa. Wanda ya yi daidai da 22 ga watan 9 shekara ta 2017. Domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka ta uwar muminai Aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano muna karanta littafin nan na al-imanu bil yawm al-akhir fiqhul qudumi ala Allah wallafar babban malami al-doktor Aliyu Muhammad Muhammad As-Sallabi hafizahullah kuma wannan shine darasinmu na 26 ko na jin haka ne shine darasi na 26 bayan dan takaitaccen hutu na idin babbar sallah da muka tafi Allah madaukakin sarki ya nufe mu da dawowa karatu a yau kamar yanda muka saba mukan dan yi dauraya ko kuma mukan dan koma baya domin mu yi matashiya akan karatun da muka kwana a baya dan mu san daga inda zamu dora a darasin da ya gabata darasi na 25 muna inda malam yake mana bayani daki-daki game da abubuwan da suke tseratar da mutum su kubutar da shi daga azabar kabari inda malam ya kawo mana tauhidi ma'ana kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana samun istiqama akan da'a ga Allah ya kawo mana sallah zakka azumi da sauran ayyukan alkhairi sannan ya kawo mana shahada a cikin tafarkin Allah sannan akwai zaman ribadi ko zaman dako ko jira a cikin tafarkin Allah sannan akwai neman tsarin Allah madaukakin sarki daga ita kanta azabar kabari din sannan kuma akwai ainihin wato addu'a ta mutun ya dinga neman Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya kuma kare shi daga azabar kabari. Sannan daga cikin abubuwan da muka karanta shine nisantar abubuwan duk da mutun ya san suna jawo mutun azaba a cikin kabari, to wannan ita ma hanya ce daga cikin hanyoyin da mutun zai samu tsira da kubuta daga azabar kabari. Bayan mun gama wannan, sai kuma malam ya kawo bayani akan matabbatar ruhi a barzahu. To sai malam ya kasa abun gida uku: akwai matabbatar ruhin annabawa, akwai matabbatar ruhin shuhada, akwai kuma matabbatar ruhin almu'minin as-salihin. Inda malam ya ce matabbatar ruhin annabawa shine wato a wani babban ainihin wato masauki a a'la illiyin, wanda aka fi sani da ar-rafiqul a'la. Matabbatar shuhada shi kuma kamar yadda muka karanta shine cikin cikin wasu tsuntsaye koraye waɗanda akwai wasu fitulu da suke rataya a al'arshi. Wannan tsuntsaye sukan kewaya cikin gidan aljanna su yi kiwo, sannan suna komawa zuwa wa'innan ainihin wato fitulu ɗin. Sannan ya ce kuma wato rawukan mumine as-salihin su kuma sukan kasance wato a cikin wasu tsuntsaye waɗanda su kuma suke rataye a wato bishiyoyin gidan aljanna, kamar yadda dai duk bayani ya gabata. Sannan kuma na huɗu, malam ya kawo mana bayani akan ruhin ainihin wato masu saƙo. Ya bada misalai da dama na irin wannan masu saƙo ɗin da kuma makomar ruhinsu, sannan kuma da kuma ruhin ainihin wato su kuma kafirai. Kaga kenan abin ya kasu wajen kashi biyar: matabbatar ruhin annabawa na farko, na biyu matabbatar ruhin ash-shuhada, na uku matabbatar ruhin as-salihin, sannan matabbatar ruhin al-usat masu sabo, sannan kuma matabbatar ruhin kafirai. To kamar yadda wato muka karanta a farkon littafin, ya kasa mana littafin zuwa kashi-kashi. Yanzu kamar mun yi kashin farko a cikin wannan littafi, inda muka ji rayuwarmu gabaki ɗayanta ta duniya da kuma inda take tikewa lokacin barinmu duniya, wato lokacin mutuwa, sannan da irin yanayin yanda ake karɓar ruhi da kuma ainihin abin da ya shafi rayuwar barzahu. To yanzu sai kuma gaba ta biyu, inda malam ya ce al-faslu thani, alamatu sa'ati sughra wal kubra wan nafkhi fi suri. A ƙarƙashin wannan gaba a fasali na biyu za mu ji alamomin tashin alkiyama ƙanana da kuma alamomin tashin alkiyama manya-manya da kuma busa a cikin ƙaho, domin daga zarar alama dukkan alamomin sun riga sun bayyana, to sai kuma ainihin wato shi tashin alkiyama ya kasance. Da haka akwai alamomin ƙanana-ƙanana, akwai kuma alamomin waɗanda suke manya-manya, waɗanda su kuma suna dab da sa'a ɗin. Sannan malamai sun kasa su kansu ƙananan alamomin zuwa gida uku, suka ce akwai alamomin da sun riga sun faru, akwai alamomin da sun riga sun faru, sun faru kuma mutane sun gani, har ma sun samu labarin faruwar tasu. Sannan kuma akwai waɗanda sun faru kuma ba su gushe ba, suna ci gaba da faruwa har zuwa yanzu da ake magana. Sannan akwai waɗanda ba su riga sun faru ba sai nan gaba. Kenan kaga su kansu alamomin tashin alkiyama ƙanana ɗin, to malamai sun kasa su gida uku: akwai waɗanda sun riga sun wakana, akwai waɗanda sun wakana kuma suna kan wakana har zuwa yanzu, akwai kuma waɗanda ba su riga sun wakana ba sai dai za su wakana. To sai bayan duk an gama, sannan kuma sai a shiga ainihin wato manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Misali, daga cikin waɗanda suka riga suka faru akwai aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kansa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana. aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. To duk zamu ji bayanan insha Allah wajen alamomin, zamu ji yanda malamai suka karkasa su, da kuma wa'anne ne suka riga suka faru, wa'anne ne sun faru suna kan faruwa, wa'anne ne kuma za su faru daga baya da izinin Allah. A karkashin wannan sai malamai ya ce al-mabhathul awwal, wato mabhathi na farko, alamatus sa'ati as-sughra, alamomin tashin alkiyama kanana. Awwalan, malai yace na farko, idan aka ce wato alamomin tashin alkiyama sune waɗansu irin abubuwa da za su faru su wakana kafin tashin alkiyama, waɗanda suke nuni akan kusantowarta ita alkiyama din. To abu na farko anan shine ikhbarun nabiy sallallahu alaihi wa sallam anil guyubil mustaqbaliya, labarin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar game da al'amuran da suka shafi gaibu, al mustaqbaliya, waɗanda za su faru nan gaba. Akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima yakunu ila qiyam as-sa'ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari game da abin da zai wakana har zuwa tashin alkiyama. Wa dhalika mimma tala'ahu Allahu alaihi, wannan kuwa ilimi da labari da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar na daga cikin irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam, min al-guyubil mustaqbaliya, na daga abubuwan da suka shafi gaibu waɗanda za su faru su wakana nan gaba. Wal ahadithu fi hadha al-bab kathiratun jidda, malai yace hadithai da suke bayani a ƙarƙashin wannan babi hadithai ne masu yawa ƙware da gaske, hatta balagati tawatur al-ma'nawi, har idan aka tattara hadithan, hadisan sun kai matsayin hadithi mutawaturi amma at-tawatur al-ma'nawi, tunda akwai hadithi al-mutawatur al-lafzi, akwai al-mutawatur al-ma'nawi, ma'ana hadisai ne masu ma'ana iri ɗaya ko da yake lafazin sun bambanta. Shi ko al-mutawatur al-lafzi da ma'anar da lafazin da iri ɗaya ne, ma'ana hadisin da ake kira mutawatir shine hadisin da ya cika wasu sharuɗa, daga ciki dai shine ya zamanto wani adadi mai yawa sun ruwaito shi. Adadin wasu malamai sun ce daga mutum 10 zuwa sama, wasu kuma suka ce daga mutum 40 zuwa sama. Duk lokacin da kaji an ce hadisi mutawaturi, to waɗanda suka ruwaito shi to sun kai daga mutum 40 zuwa sama, sahabbai ɗai har mutum 40 zuwa sama in suka ruwaito maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, ana kiran wannan hadithin al-hadithul mutawatir. To shi ma mutawatir kala biyu ne, akwai al-mutawatirul lafzi, sahabban nan sama da 40 da suka ruwaito, za ka kowane sahabi za ka ji da lafazin da ma'anar da iri ɗaya ce, to wannan shine at-tawaturul lafzi. Akwai at-tawaturul ma'nawi, shi kuma za ka sama da sahabbai 40 din sun ruwaito hadisin, amma kuma ka iya samun lafuzan hadisin sun bambanta, amma duk gaba ɗayan ka tattara lafuzan ma'anar su ɗaya. To hadisin, hadisan da suke magana game da labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na abubuwan da suka shafi gaibu waɗanda za su faru nan gaba, saboda yawan hadisan har sun kai matsayin at-tawatur al-ma'nawi, sun kai matsayin hadisi mutawaturi amma al-mutawatur al-ma'nawi, wanda ko da yake lafuzan su sun dan sha bamban, wancan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, amma duk ma'anar su ɗaya ce. Faminha, malai yace daga cikin hadisan da suke bayani akan haka, hadithi na farko ma rawahu Huzaifa radiyallahu anhu, hadithin da wato Huzaifa Allah ya kara masa yadda ya ruwaito, kala yace laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khutbatan, yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana wata irin khutba, ma taraka fiha shay'an ila qiyamis sa'a illa dhakarahu, wata irin bakandamiyar khutba yayi wanda ta tattare komai, bai bar wani abu ba wanda zai wakana daga lokacin har zuwa tashin alkiyama face sai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambace shi a cikin wannan hudubar. Kaga ta zama bakan danya, ta shafi komai, inji Huzaifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Huzaifa yace wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Amma tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata irin bakan danyar hudba wanda yayi bayani na dukkan abin da zai wakana ila qiyamis sa'a. In kuntu la ara shay'a, yace hakika ni ma na kasance na kan ga wani abu. Kad nasituhu, na ma manta da shi. Annabi ya ambace shi a wannan hudubar amma na ma manta. Fa a'rifu, amma abin yana faruwa sai kuma in tuno da shi. In tuno da ma fa Annabi ya faɗi wannan, yana cikin alamatu sa'a. Annabi ya faɗi wannan, yace zai faru kafin a tashi alkiyama. Ma'ana saboda yawan hudubar, domin zamu karanta hadisin gaba, hudubar ce wanda aka yi ta kusan wuni guda, sai dai in lokacin sallah ya ai sallah, in an gama sallah kuma a dora a ci gaba. Dan haka hudubar ce wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanai tun daga lokacin har zuwa tashin alkiyama. To shi yasa Huzaifa yace saboda fadin hudubar da abinda ta kunsa, wani abin na ma manta da Annabi ya faɗa cewa zai faru. Amma sai ya faru sai kuma tuno cewa fa Annabi sallallahu alaihi wasallam na ma san wannan abin, domin Annabi ya faɗa cewa zai faru. Kama ya arifu ar-rajulu ar-rajula, Huzaifa sai ya bada misali sai yace nakan tuna wannan abin in san in tuno cewa Annabi ya faɗe shi bayan da na manta. Kamar yanda mutum yakan san wani mutum idza ghaba anhu, amma idan mutum yayi tafiya ya dade baya nan sai ka manta ma da shi. Amma fara'ahu, lokacin da ka ganshi fa arafa, sai ga mutum ka tuno shi, a wannan na san wannan fuskar. To irin wannan Huzaifa ya dinga yi wa abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan khutuba din. Da haka ya manta, amma abin ya faru sai kuma ya tuno shi, kamar yanda mutumin da ka sani in ka kwana biyu ya dade baka ganin sa, to ba za ka tuno da shi ba, amma ran da ka ganshi sai kuma ka tuno wannan mutumin ka san shi. Haka Huzaifa yace radiyallahu anhu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Kitabul Qadar, sannan a cikin Fathul Bari ma a mujalladi na 11 shafi na 494. حديث نبي روى أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أبو أمر عمر بن أخطب الأنصاري الله يكرمه مسيده يا رويته حديثي قال يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر يتي ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يا يمن صلى الأصباء ينا إذا صلى الأصباء وصعد المنبر كوي سيهو كم منبري فخطبنا ya dingaye mana khutuba, ya dinga zazzaga mana khutuba, hatta hadarati dhuhra, har sai da lokacin sallah azhari. Tunda asuba yake tayin khutuba yana kan munbari. To kaji hadithin da Huzaifa ya gaya mana a wancan da farko, dan ka san abu ne wanda aka faɗi maganganu da yawa. Yanzu akalla za a samu awa nawa daga sallar asuba zuwa sallar azhar? Za a samu awa nawa? Na'am, awa takwas. Za a samu awa takwas. To ka dauka ba a tsaya an sharuwa ba, ba a huta ba, bayani ake tayi tun daga sallar awa takwas. To ba wai iya awa takwas din ba. Abu Amr yake cewa haka yayi ta yin khutba hatta hadaratil dhuhur, har sai da sallar azhar lokacin ta yayi. Fa nazala, sai ya sako daga kan minbarin. Fa salla, yayi sallar azhar, thumma sa'idal minbara, sannan manzo Allah ya sake koma kan minbari. Fa khatabana, ya ci gaba da yi mana khutba, hatta hadaratil asra, har sai da lokacin sallar al'asr yayi. Thumma nazala, sannan ya sauko akai sallar fasal, la yayi sallar al'asr. Thumma sa'ida, sannan ya sake koma minbari. Fa khatabana, ya yi mana khutba hatta garabati shamsu, har sai da rana ta fadi. Tunda asuba ake ta yin khutba, kawai sai dai a tsaya minti 5 minti 10 ayi sallah a ci gaba. To kaga lalle kam wanda zai iya kiyaye wannan hudubar ba karamin haziki bane. To shi yasa saboda yawan hudubar da abinda hudubar ta kunsa, shi kansa Huzaifa yace wani abin zai faru, sai kuma memory dinsa sai ya tuno masa cewa fa Annabi ya faɗi wannan cewa zai faru kafin tashin alkiyama. Saboda kaji irin hudubar yanda aka yi ta wuni guda aka yi ana yin hudubar din. Fa akhbarana bima kana, manzon Allah sai da ya bamu labarin bima kana, abin da ya wakana a baya, wa bima huwa ka'inun, da abin da duk zai kasance zai wakana nan gaba. fa'alamuna ahfazuna, mafi sanin mu shine wanda ya fi haddacewa. Kaga wani ya haddace wani bangare ya kiyaye, wani kuma ya manta, amma dai yayi wannan khutubar duk abin da ya wakana da wanda zai wakana ila kiyami sa'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara. Shi yasa muka zo muna bayani game da alamatu sa'a, alamomin tashin alkiyama. Kai ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan a wannan rayuwar da muke ciki, kuma kila ma a wannan yankin namu, domin zaka ji labari ne wanda abubuwan in muka karanta su ka dauko abin da ke faruwa sai ka ga lalle yayi daidai da abin da annabi ya faɗa shekaru 1400 da wani abu da suka wuce. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha rasul annabiyun bighayril wahyi la yatasarrafu. فهذه أدلة صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته يتي حقيقة هذه أدلة ودنا دليلا ودنا حجوجين صحيحة إن قنتت على دسكينون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته شوى النبي صلى الله عليه وسلم يابعو الأمة صلابان بكل ما هو كائن الى قيام الساعه da dukkan abin da zai wakana daga lokacin har zuwa a tashi alkiyama. Fi ma ya khusuhum, cikin abin da yake bance su su al'ummata ta. Wala shakka anna ashrat as-sa'a kathira, ko shakka babu, alamomin tashin alkiyama kathiratun jidda, suna da yawa kware da gaske. Waruyat, an kuma ruwaito su bi alfazin mukhtalifa, da labhuzza mabambanta, likathrati man naqalaha min as-sahabati radiyallahu anhum, sabida yawan wadanda suka ruwaito wadannan hadisan daga cikin sahabbai Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare su. Thaniyan, abu na biyu, ilmu sa'a, masaniya game da tashin alkiyama, ilimin tashin alkiyama. Malai yace gaibul la ya'lamuhu illa Allah ta'ala, wato ilimi game masaniya game da tashin alkiyama wani ilimi ne da babu wanda ya san shi sai Allah ta'ala, wani irin gaibu ne da babu wani annabi cikin annabawa ko wani mala'ika makusanci cikin mala'iku da yake da ilimi, yake da masaniya game da tashin alkiyama. Wani gaibu ne da Allah ne kadai ya barwa kansa sani. Kama dallat ala dhalikal ayat alquraniyya, malai yace kama dallat ala dhalikal ayat alayatul quraniyya, kaman yanda ayoyin alqurani suka yi nuni akan haka, akan cewa tashin alkiyama wani ilimi ne da Allah bai sanar da kowa ba, shi kadai ya bawo kansa sani. Wal ahadithun nabawiyya, da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sun tabbatar da cewa tashin alkiyama babu mai iya ma bayanin da ba mai iya yi maka bayani game da ilimin tashin alkiyama. Fa inna ilma sa'a, domin ilimin tashin alkiyama mimma ta'athara Allahu bi, na daga cikin ilimin da Allah ne kadai yake banta da shi. Falam yattali' alaihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, wani mala'ika makusanci bai samu tsinkaye ba game da ilimin tashin alkiyama, wala nabiyyun mursal, ballantana wani annabi wanda aka aiko. Ma'ana babu wani mala'ika muqarrab makusancin Allah, wala nabiyyun mursal, babu wani annabi wanda Allah ya aiko da Allah ta'ala ya tsinkayar da shi, ya sanar da shi ilimin tashin alkiyama, babu. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya faɗa haka a cikin alqur'ani. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allah ta'ala ce yas'alunaka, suna ta tambayar ka, anis sa'ati, game da tashin alkiyama, yaushe ayyana mursaha, wai yaushe ne matabbatata, yaushe za ta tabbata. Qul, ba su amsa, innama ilmuha, kawai iliminta inda rabbi, ya tabbata ga ubangiji na. La yujalliha, babu mai iya yaye maka ita,
ya iya yaye wali wakati haga lokacin faruwar ta illa huwa sai shi shi kadai ne zai iya fadar cewa ga lokacin da za a tashe ta shi yasa sai ga sai aka tunda abu ne wanda yake gaibu ne koyayye ba wanda ya iya saninsa har annabawa da suka Allah ta'ala ya aiko su suka zo suka gama zamunnan su suka shude babu wanda ya taba yi wa al'ummar sa bayanin rana da wata da kuma ainihin wato lokacin da za a tashi alkiyama sai dai alamomi sai dai in kaga alamomin kai in mai hankali ne da kaga kaza an ce ma alama ce an ga kaza alama ce an ga kaza alama ce kamar yanzu a ce maka in ka fara ganin kana ciwon kai kana kaza to alaman male ka ji bakin kai yana daci maza ka garzaya asibiti alama ce ta malaria mutum ba zai ji jikinsa ya fara yana gabobinsa suna ciwo bakinsa ya fara daci yana dan jin mutuwar jiki da kasala kuma duk bai gane malaria ba ce har sai ta kwantar da shi an zo an kai shi asibiti kamata yana jin wannan alamomin ya kai kansa asibiti to alamomin tashin alkiyama su ma tun kansu wakana zaka ji aya ta gaya ma ba za fa ta zo ba sai kwaba abida kaga alamomin nan su ne mai hankali sai amfani da su wajen yin abin da ya dace Allah madaukakin sarki yace la yujalliha li waqtiha ba mai iya yaye maka lokacin ta illa huwa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala saqulat fis samawati wal ard tayi nauyi fis samawati a cikin samai wal ardi da kasa wasu malamai suka ce saqulat ma'ana ilmuha saqulat fis samawati wal ard wato ilmin tashin alkiyama yayi nauyi ga samai yayi nauyi ga kasa su iya sanin sa babu wani akama cikin mala'iku da ya san yaushe za ta tashi alkiyama babu wani annabi cikin annabawa a kasa da ya san yaushe za ta tashi alkiyama dan haka sanin tashin alkiyama yaushe ne wannan ilimi ne da ya nauyaya a samai har da kasa la ta'tikum Allah yace ba za fa ta zo muku ba alkiyaman nan illa baghtatan sai ba zato ba tsammani shine baghta kwabam la ta'tikum illa baghtatan ba za ta zo muku ba sai kwabam yas'alunaka suna ci gaba da tambayarka ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai kana da masaniya akan ta gani suke tunda kai annabi ne cikin annabawan Allah cikin ulul azmi a ulul azmi ma kai khalil ne min khalilar rahman sannan kuma a cikin khalilar rahman kukubin kai ne na sama suna ganin ko zaka iya musu wani bayani ko kana da wani masaniya game da ita shi yasa suna ci gaba da tambayarka ka annaka afiyun anha kai ka ce kai kana da masaniya da ilimi akan ta qul ba su amsa fa innama kawai ilmuha saninta indallah yana wajen Allah walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba Allahu ta'ala ya amura nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Ubangiji ta'ala yana umartar annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yukhbira an-nasa ya bawa mutane labari anna ilma sa'a cewa ilimin tashin alkiyama indallahi wahda a wajen Allah yake shi kadai wa huwa alladhi ya'lamu jaliyata amraha ubangiji ta'ala shi kadai ne wanda ya san yayewar al'amarin ta yaushe zata wakana la ya'lamu dhalika ahadun min ahli as-samawati wal ard babu wani daga cikin ma'abota samai da kasa da yake da masaniya yake da ilimi akan ta wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya sake cewa a cikin suratul ahzab waccan cikin sura waccan ayat da muka karanta cikin suratul a'raf aya ta 187 wannan kuma cikin suratul al-ahzab aya ta 62 Allah ta'ala yake ta yas'aluka an-nasu 'ani sa'a mutane suna tambayar ka game da sa'a ƙarshen sa'a wato lokaci na tashin alkiyama qul ka ce musu innama 'ilmuha 'indallah ilmin ta ya tabbata ga Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba yume ya sanar da kai wata kila ma alkiyamar a kusa take shin kana da wata masaniya ne cewa alkiyamar ka sani ma ko a kusa take wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba wannan ita ba kaga ayar tana magana akan cewa babu wanda zai iya ma bayani dalla dalla daki daki game da yaushe ne za a tashi alkiyama sai Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala wato ubangiji ta'ala yace yas'alunaka suna tambayarka anisa'a game da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne tabbatatta yaushe ne matabbatatta yaushe za ta tabbata fima anta min dhikraha me yasa kake damun kanka da ambatanta me naka na ambatan yaushe za ta domin ila rabbika muntahaha kurewar ilimin yaushe za ta faru ila rabbika zuwa ga ubangijinka yake naka ba naka bane ambatan yaushe za ta tashin alkiyama domin ilimi ne wanda ba ka da shi ila rabbika muntahaha maqrar ilimin ta ila rabbika yana komawa ne zuwa ga ubangijinka fa muntaha ilmu sa'a wannan cikin suratul nazi'at aya ta 42 zuwa ta 44 malai yace fa muntaha ilmu sa'a ila Allah wahdahu dan haka kurewar matukar ilimin tashin alkiyama yana komawa ne zuwa ga Allah shi kadai walihada dan haka ne lamma sa'ala jibrilu alayhi salam رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة شيء سالوكتن دا ملائكة جبريل عليه السلام يتم بيمن زم الله صلى الله عليه وآله وسلم قمدت لوكتن تاشن الكيامة كما في حديث جبريل الطويل كما ينديزو تشكن دوغون حديث نن جبريل واند مكي كرم تاشن تشكن 40 النووية حديث نبيو حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لوكتن دا جبريل يكي تيمس أخبرني عن الساعة ba ni labari game da alkiyama yaushe zaka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wannan tambayar da kake yi ni da kake tambaya akan wannan abin da kake tambaya ni ma ban fika sani ba ma'ana ban sani ba fa jibrilu la ya'lamu mata taqumu as-sa'a jibrilu har kusancin sa da Allah madaukakin sarki cikin mala'iku bai san yaushe zai tashin alkiyama ba wa kadhalika muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san yaushe ne zai tashin alkiyama ba to kaga abu na biyu kenan ilimin tashin alkiyama ya tabbata ga Allah ilimin yaushe zai tashin alkiyama ilimi ne da ya tabbata ga Allah salisan abu na uku qurbu qiyamis sa'a kusantowar tashin alkiyama din tadullu al ayatu al qur'aniyya al karima ayoyin al qur'ani masu girma sun yi nuni wal ahadithu sahiha da hadithai ingantattu su ma sun yi nuni ala qurbi sa'a abisa kusantowar alkiyama wa dunuwiha da matsowar ta dab lalle ayoyin alqur'ani sun yi bayani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu duk cike suke da bayanin alkiyaman nan fa ta matso dab kusa take fa inna zuhura akthara ashrati sa'a domin bayyanar mafi yawan alamomin tashin alkiyama dalilun ala qurbiha dalili ne da ke nuna kusantowar ta wa ala annana fi akhir ayyamid dunya kuma wannan ƴan manuniya ce da take nuna lalle muna karshe kwanakin karewar duniya kawai kai ne kake rudar kanka amma lalle muna kan gaba ta karewar duniya bayyanar alamomin tashin alkiyama mafi yawancin su alama ce da take nuna alkiyaman nan tana kusa kuma tan ƴan manuniya ce da ke nuna annana mu dinnan da muke raye yanzu fi akhir ayyamid dunya a fa karshen kwanakin karshe na duniya muke qala ta'ala ubangiji ta'ala yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun lokacin hisabun mutane ya karato lokacin da za a yi wa mutane bincike game da ayyukan su ayi musu hisabi in khairan fa khair wa in sharran fa shar ya matso dab da su wa hum amma fa su mutane mu'riduna sun yi ko in kula fi ghaflatin suna cikin gafala wa hum mu'riduna fi ghafla suna masu wato kauda kansu saboda suna cikin gafala mutane saboda san duniya ba ma sakawo cewa hisabun su ba ya matso kusa wannan batun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye aka saukar da wannan ayar ikta rabalin nasi hisabuhum rabbamu da annabi da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu shekara nawa ya shi mun shiga sabon shekara shekara 1439 amma tun wancan lokacin ake cewa aka saukar da sura gata nan suratul anbiya ikta rabalin nasi hisabuhum lokacin fa da za a yi wa mutane hisabi ai musu bincike lokacin fa ya karato ya matso dab وهم في غفله اما متانه suna cikin rafkanwa suna cikin gafala mu'riduna suna masu ko in kula game da abin da yake fuskanta su yake kusanta su na hisabi suratul anbiya aya ta 1 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa cikin suratul ahzab wa ma yudrika yome ya sanar da kai kana da masaniya ne ma la'alla sa'ata takunu qariba watakila ma alqiyaman nan tana dab tana kusa la'alla sa'ata wa taqila ma alqiyama la'alla sa'ata shin alqiyama nan takunu qariba ya kasance kusa suratul ahzab aya ta 63 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa innahum su mutane yarawnahu ba'ida suna ganin tashin alqiyama nan fa akwai sauran lokaci tana da nisa tun yaushe ake tace mana za a tashi alqiyama tun yaushe yarawnahu ba'idan suna ganin tashin alkiyaman nan fa akwai sauran lokaci yana da tsawo yana da nisa wa narahu qariba Allah ya ce mu kuma kusa muke garin sa kun banda dai dan adam da kafara duk bayanin nan da ake na tashin alkiyama an ce har annabawa ba san yaushe ne ba wanda wannan kadai ya isa ya sa mu cikin furgici da tsoro ya samu shiga tace mu mai abin da yake shine ne daidai domin abun nan wanda ba makawa sai ya afku kuma babu damar a sake dawowa cikin wannan rayuwar kuma abu ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah kai kake ganin kila sai nan da shekara ta dubu kaza sai nan da shekara dubu kaza sai nan da shekara lokaci kaza kila ma sai ka bar duniya kila sai ka Allah ta'ala ce innahum su kullun yarawnahu ba'ida suna ganin tashin alkiyaman nan fa tana da nisa akwai sauran lokaci akwai shekaru Allah ya ce wa narahu qariba mun kuma muna ganin sa kusa suratul ma'arij aya ta 6 zuwa ta 7 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma ce iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar alkiyama ta qarato fa alkiyama ta matso kusa fa wa inshaqqal qamar wata ma ya tsage shi yasa cikin alamomin da zamu karanta kanana na tashin alkiyama zaka ji hadda tsagewar wata wannan watan fa ya tsage tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun lokacin aka ce iqtarabatis sa'a alkiyama fa ta fi matso kusa ta karato ba wan shaqqal qamar wanda tsagewar watan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama yau watan ya tsage na'am yau watan ya tsage to kaga wannan ma yana nuna maka cewa alamomin fa su fa kananan shi yasa malamai suka kasa su gida uku suka ce akwai wanda sai riga sun faru yanzu kaga wannan ba sake faruwa zai ba ya riga ya wakana tsagewar wata watan ya riga ya tsage wanda tsagewar sa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana kaga ta wakana sama da shekara 1000 ila ghairi dalik suratul qamar aya ta 1 ila ghairi dalika min alayatil kathira malai yace izuwa wani haka ne daga ayoyi masu dimbin yawa adalla ala qurbi nihayati hadal alamin dunyawi wanda yake nuni akan kusantowa da karatowar karewar wannan halitta ta duniya wal intiqali ila darin ukhra da kuma ciratuwa da tashi daga wannan rayuwar izuwa kuma darin ukhra zuwa wani gidan daban yanalu fiha kullu amilin amala wanda kowane ma'aikaci zai samu aikin sa a wannan ranar a wancan gidan in khairan fa khairun in alkhairi ka shuka zaka tarar da alkhairin ka a can in khairan fa khairun in alkhairi ka shuka a wannan rayuwar ta duniya fa khair to hani allaka zaka tarar da alkhairin ka a can wa in sharran idan ya ka shuka fa sharrun zaka je ka tarar da abin da ka shuka ka girbi kayan ka a can Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya sa mu girbi alkhairi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bu'istu ana wasa'a ka hatayn la ilaha illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithu an aikoni ana ni dinnan aikoni dinnan wasa'a tsakani na da tashin alkiyama ka hatayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka muke kaman tsakanin hannun ka manuni da na kusa da shi ya ta zarasu take kaga lokacin da aka aiko annabi dama dab ake da tashin alkiyama shi yasa yace bu'ithu ana wasa'a ka hatayin da ni da tashin aikoni da kuma tashin alkiyama ka hatayin kaman haka muke wayushiru bi usba'aihi ko bi isba'aihi sai ya nuni da yan yatsunsa guda biyu fa ya middu huma ya miƙar da su yace da ni da tashin tsakani na aikoni da tashin alkiyama kaman haka to shi yasa kaman yanda zamu karanta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi tare da kuma sharhin sa na ainihin wato fathul bari sha mujallad na 11 shafi na 347 rabi'an abu na hudu mujmalu ashratis sa'ati sughra alamomin tashin alkiyama kanana a dunkule alamomin tashin alkiyama kanana gasu a dunkule tahaddatha ulama an ashratis sa'ah malamai sun tattauna game da alamomin tashin alkiyama wa ilayka ahammiha ga mafiya muhimmanci manya-manya ko mafi muhimmanci daga ciki za a karantar da kai yanzu mimma tabbata bis sunnati nabawiyya daga irin alamomin da sun tabbata da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana na daya bi isatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aiko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wancan hadisin da muka karanta bu'ithu ana wasa'a ka hatayi da haka alama cikin alamomin tashin alkiyama aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyu mautin nabiyyi sallallahu mautun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya wannan guda ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana shi yasa kamar yanda muka karanta akwai alamomin da sun faru ba za su sake maimaituwa ba yanzu kaga alama ta farko da ta biyu wannan da sun riga sun faru dan haka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan alamar ta riga ta faru wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma wannan alamar ta riga ta faru fatu baitul maqdis bude baitul maqdis wanda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da bude baitul maqdis in ban da wahayi ne sai kai shakka domin a lokacin tana hannun yahudawa tana hannun wanda ba musulmi ba kuma lokacin suna da dauloli masu karfi kaman kariya farisa da rum alamomi ne wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna za su faru dan haka ga baitul maqdis a lokacin yana hannun wanda ba musulmi ba amma cikin alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine za a kwato baitul maqdis ya dawo hannun musulmi kuma ka koma tarihi wannan ya faru lokacin sayyidina umar a karkashin jagorancin Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah shi yasa lokacin da aka je din suka ce to sun yadda za su miƙa amma an gaya musu al-istifan su cewa wanda zai zo ya karbi ainihin wannan baitul maqdis ga irin sufofinsa da alamominsa kuma lokacin sayyidina Umar ne radiyallahu anhu da haka aka sanar da sayyidina Umar sai da yazo da kansa ya karbi baitul maqdis da haka fatuhu baitul maqdis an yi bude-buden baitul maqdis da dama daga baya-baya ma akwai abin nan Salahuddin al-Ayyubi shi ma a zamanin sa an yi fatu ainihin al-Baitul Maqdis amma wancan wanda yake alama cikin alamomin tashin alkiyama shine wanda aka yi lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan ita ma kaga ta riga ta faru alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kuma ta riga ta wuce sannan akwai ta'un amwas ko amwas ko amawas. Wannan amwas wato baldatun fi Palestine, wani gari ne a cikin Palestine, ala sittati amyal min Ramallah, wato daga Palestine, wato yana mil 6 daga cikin garin Palestine zuwa wannan amwas din, ko kuma daga ainin wato amwas zuwa wato akwai wato daga Ramallah akwai mil 6. Wannan annobar ita ma ta faru lokacin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, kuma da dama cikin sahabbai sun wato wannan annobar ita ce sanadiyar rasuwarsu, irin su Mu'adh bin Jabal, irin su shi kansa Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, da wasu cikin manya-manyan sahabbai duk a wannan annobar suka rasu. Domin lokacin da Annabi lokacin da Sayyidina Umar za su je wajen yaki, annobar ta riga ta faru a ƙasar Sham. Dan haka aka tsaya ana tattaunawa, shin annoban nan ta riga ta fada cikin gari, kuma ana ta mace-mace a shiga ko ba za a shiga ba. Anan aka ce Sayyidina Umar ya nemi shawarar sahabbai, yasa aka kirawo Ansar, ra'ayinsu bai haɗu ba, wasu suka ce a shiga, wasu suka ce a koma. Ya kirawo Muhajirin, su ma ra'ayinsu bai haɗu ba, wasu suka ce a shiga, wasu suka ce a koma. Daga ƙarshe sai aka samu hadithi na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan annoba ta shiga ta fada cikin ƙasa ko cikin gari, idan kuna cikin garin kan ku fita, idan kuma ba ku ciki kan ku shiga. Dan haka lokacin da ainihin wato Sayyidina Umar ya ji wannan hadithi ya ce shikenan, kawai sai a koma. To za a koma, sai kuma Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah sai yake cewa khalifa atafirru min qadarillah, yace na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah, yace kware za mu, yace ah yanzu qaddara Allah zaka gujewa, yace eh za mu gujewa wata qaddara ta Allah, za mu koma zuwa ga wata qaddara ta Allah. To an ce yana daga cikin wanda suke da ra'ayin cewa bai kamata a koma da baya ba, da haka akwai sahabban da dama su duk wannan annobar ta ritsa su, ina jin kaman irin su Abu Musa al-Ash'ari in ban manta ba, sahabban dai sun suna da dan yawa. To wannan annobar ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye yayi bayani akan za a yi ta, kuma tana daga cikin alamomin tashin alkiyama, ake kiranta da'un amwas, wato annoba ce wadda aka yi mace-mace sosai a ciki, kuma daga ciki har da sahabbai ta ritsa da su kamar yadda bayani ya gabata. Kaga wannan ita ma alama ce wadda ta riga ta faru. Na biyar, istifabatul mal wal istighna'i an sadaqa. If istifabatul mal, yawaita dukiya, alama cikin alamomin tashin alkiyama shine dukiya za ta kwarara a ban kasa, za a samu dukiya mai dimbin yawa. Wal istighna'u an sadaqa, da kuma wadatuwa ga barin sadaqa, duk maulan nan da kaga ana yi za a daina. Dukiyar ta yawa, ta kwarara, ta shiga cikin hannun mutane, da aka ba in ka zo da sadaka ma sai mutum ya ce da dai jiya ka zo ko shekaran jiya. Duk wannan dukiyar da ake ta fama da mutane ana ta kaiwa da komowa, yake halayya yake haram. To daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai istifadatul abwal, istifadatul mal, yawaita dukiya da kwararata, dukiya za ta yi yawa. Wal istighna an sadaqa, kuma mutane za su zama ba ma sa bukatar sadaka. Da haka kaga kenan, tun yanzu ya kamata ka dinga bada sadaka, ka ga mabukaci ba shi sadaka. Kan lokaci ya zo a ce maka ka zo da sadaka, ka mutum kana kallon ga wani miskini za ka bashi, ya ce ya baya bukata ne. To kaga wannan ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, kuma an kamo hanyar. Dan wannan ko mu a nan Najeriya, dukiyar da ake yanzu ka koma, yanzu aka taso da dan shekara 40 ko 50 da ya mutu a Najeriya, ko cikin shugabannin ma in ya ji irin maganar da ake yi yanzu ta kudade, kansa sai ya kwanci. Ila abin da yasa kai ma an baka sadaka ba aka ce baka so ba, wasu ne suka kamfaci. Amma da an sake ta dukiyar, hatta ta Najeriya da za a ce an sake ta yanda Allah ta'ala ya bada ita, kuma tana nan har yanzu a jibge, kawai sa'a ce ba a ci ba da za ta fada hannun wanda zai sako ta kwararo din.
amma da za ta kwara yanzu wani wani kudi da aka ce in dan Najeriya za a bashi kowa zai samu wajen miliyan nawa nawa to in har idan za a ce wannan kudin ya fado din kowa a bashi wannan miliyan nawa nawa din ina za ka ba wani mutum naira 20 sadaka ka ba to kar mu tafi duniya da yawa ma duniyar mu ta Najeriya kawai to kuma duke nan ka dauka wai karuwa take ta yi za ta alama ta cikin alamomin tashin alkiyama istifadatul mal kwararar dukiya da yawanta walistighna anis sadaqa alama ta shida zuhurul fitan bayyanar fituntunu duk wannan abubuwan da suke faruwa kar ka dauka Allah ya rubuta sai sun faru ko ba mai hana su faru domin suna cikin alamomin tashin alkiyama duniyar ba za ta tashi ba alkiyama ba za ta zo ba sai waɗannan abubuwan sun faru suna cikin alamatu qurbi sa'a zuhurul fitan bayyanar fitintunu ka zuhuriha min al-mashriq kaman bayyana ta gabas ta tsakiya ka koma yanzu ka karanta me yake faruwa a gabas ta tsakiya yanzu sai ka ji can ya dan lafa ba wai an daina ba kuma sai ka ji can ya dauka can shi ma sai ka dan ji dai sai dai kawai in wani sabon ya taso sai kuma ya dan dannan labarin na can amma ba wai shi ma na can ya tsaya ba zuhurul fitan bayyanar fitintunu iri kala ka zuhuriha kaman bayyanar fitintunu min al-mashriq a gabashin duniya wa maqtal Uthman radiyallahu anhu da kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu kashe sayyidina Uthman ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama yau aka kashe shi ko jiya shekarun da yawa an kashe sayyidina Uthman zulman to kashe sayyidina Uthman yana daga cikin zuhurul fitan mawqi'atul jamal karafciya da yaki da aka samu a ainihin tsakanin sahabbai a waqa'atul jamal yakin jamal da aka yi tsakanin rundunar su abin nan nana Aisha radiyallahu anha da sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cikin fitintunu musulmi su kasa fahimtar juna su yi ta rigingimu a tsakanin su yi ta kashe-kashe a tsakanin su shine fitina an saba da wani makiyin ku kuyi fada ko ya ci nasara ko ku ci nasara a kansa a yanzu ba wani ne daga yanzu kama abin da yake faru yanzu Syria musulmi ne ba tsakanin su suke kashe kansu kafiran umma su suka haddasa dai suna gefe ba su bane suke zuwa da makaman suke kashe musulmi a musulmai ne aka ɗebi makamai aka ba su suke kashe junan su in ka koma Iraki haka in ka koma Afghanistan haka in ka koma Libya haka duk inda ake waɗannan abubuwan ka koma da haka alfitan din wannan yayi nan wannan ya ce shi kuma bai fahimta ba shi nan zai wannan ya ja ta wagar sai ya yi makami wannan shi ma ya ja ta wagar sai ya yi makami ai ta zubar da jini mawqi'atu siffin sannan ga yakin siffin shi ma wata fitina da ta barke tsakanin sayyidina Ali da Muawiya radiyallahu anhuma shi ma an ka karanta tarihi za ka cewa an kashe mutane masu yawa an samu mace-mace na sahabbai da dama a mawqi'atu siffin wanda ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama zuhurul khawarij bayyanar yan tawaye wanda ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama bayyanar yan tawaye khawarijawa mawqi'atul harra haka kuma mawqi'atul harra shi ma wani yaki ne wanda ake kiransa mawqi'atul wato harra wato ma'arakatun wannan ita ma wata ma'araka ce wani gumurzu ne da aka yi baina ahlil madinati wa jaysh yazid bin abi sufyan tsakanin mutanen madina da rundunar yazid bin abi sufyan an yi a shekara ta 63 bayan hijira to wayannan an babbaka misalai ne na wancan lokacin kuma wayannan fitan din za su ci gaba da bayyana a lokaci a wurare daban-daban kamar yanzu yanda muka babba da misalin irin su Syria irin su Iraki irin su ainihin wato Bahrain ne ko abin nan Yemen ko irin su Yemen irin su ga sunan dai to wannan bayyanar fitintunin su ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama ittiba'u sunanil umamil madiya bin sunnoni da hanyoyi irin na al'ummomin da suka gabata dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzbati bil quzba za ku dinga koyi za ku dinga bibiyar tafarki da sunnonin waɗanda suka gabace ku sau da kafa duk irin abin da suka yi sai kun yi irin sa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an samu a tarihi wani daga cikin su ya taba shiga ramun damo to a cikin al'umman nan sai an samu wanda shi ma zai ga wayewa da ci gaba shine shiga ramun damo sai dai kawai azo ana ta lafiya ma ne yana kuwa ba ku fahimci inda duniya ta zagawa ba ai wannan shine baba wayewa da ake har sahabbai suka ce suwa kenan ya rasulullah yahudi da nasara kake nabi yace to in ba su ba suwa ku dinga koyi da yahudi da nasara ka duba yanzu yanda aka cinye mutane da yaki a cikin gidajensu a cikin unguwanninsu ka duba al'umman musulmi kar ka dauka ta Najeriya kawai yanda yahudu da nasara ake ta koyi da su ko yaran nan nasu za ka ga yanzu kana daga cikin gidajen ci a ce baka ji ai ma turanci ka ce kai baka iya ba baka iya turanci ba a ganka ya akai baka iya turanci ba ba fa ya akai baka iya karatun alqurani ba wannan ba tara su ma nan da kake duk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada tara su ma mala a keke ta tana take wannan nan safa likita duk sai an yi aiwo mutum hoton agwagwa a kansa ko hoton kyanwa ko hoton damusa a kansa wannan la tattabi'unna sunana man kana qablakum duk waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yi ka duba balabalan nan duk suna cikin la tattabi'unna sunana man kana qablakum ka iya bal ka kware a dinga kiran ka da sunan wani irin wannan tun yana karanta ma sunan yan bal ba full stop ba kuma yana nishadi kai ka ce yana karanta ma wasu ayoyi ne cikin suratul baqara wannan duk sai sun faru alamomi ne ba yanda zaka iya a yanda kai ya shi za a yi ta fadakar da matasa a yi ta wayar musu da kai za ka ina kai suke ganin haffa kai fa ka wuce lokacin ka malam mu yanzu zamanin mu ne lokacin mu to wannan sunnonin an wato yahudu da nasara duk irin dabi'un su da halayya su duk sai an komo an kwaikwaye su daya bayan daya annabi sallallahu alaihi wasallam sabida kaiwa makura wajen bada misali cewa da za a samu wani daga cikin su a ce ya taba shiga ramun damo yace da sai kun shige shi yanzu wani sakarcin da wani abun da za a ga mutane suna yi in ba dan irin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle sai an yi haka ba sai ka rasa me abun koyi a ciki wani shashincin da za a ga mutane sun rungumo suna ta yi to wannan duk yana daga cikin abubuwa na alamomin tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata to an ce mun lokaci yayi insha Allah za mu tashi a alama ta 7 cikin alamomin tashin alkiyama abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana amma mala ya kawo alamomin da dan yawa sun kai wajen 56 wanda insha Allah za mu dauke su daya bayan daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ورحمه الله ce malam menene bambanci tsakanin wannan kalmomin guda biyu wato gaflatun da kuma mauridun to a Hausa dai zaka iya bambanta su ka ce gafala shine wato rafkana gabarin abu mutum ya san da abu amma wani abu ya dauke masa hankali ya manta da abin da yake mai muhimmanci gafala shine wa'ana mutum ya rafkana gabarin wani abu mai muhimmanci wani abu marar muhimmanci ko wanda yake mai cutarwa ya dauke masa hankali ya bar mai amfanarwa i'rad kuma shine ko unkula dauke kai kauda kai a ce ma ga abun ma ka dauke kanka haka shine halin kowa kula da haka kaga akwai dan bambanci tsakanin su domin sai an samu wato gafala sannan za a kai ga i'rab an fahimta da haka wannan shine abinda za a iya bambanta tsakanin waɗannan kalmomin na gafala da kuma i'rab Allahu ta'ala alam wannan yace malam shin idan kiyama ta tashi kana saka da aikata daya daga cikin alamar tafa shin akwai wani hukunci ne kaji shi kuma wani haya hararo karshen ta wai idan mutum yana cikin aikata wani abu wanda wannan abun dama alama ce cikin alamomin tashin alkiyama to yana aikata shi sai ya tsaya ai dama mutane suna aikata wa za a tashi ta za mu karanta za ka ji a lokacin da za a yi busar za ka ga wani yana yabe bangonsa ya zube yana yabe wani gurin da dabbobinsa suke shan abin nan ya dan bagure ya zo yana gyarawa dama ai lokacin da za ta zo din kamar yayin da aka ce la ta'tikum illa baghta to lokacin da mai kawon yayi busa shikenan kawai duk a halin da mutum yake shikenan kawai sai dai kamar yadda zamu karanta a cikin littafin karshen al'amura za ka ga zai wahala ka samu wani nagartaccen bawa a tashi dab da tashin alkiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai an rasa mai cewa la ilaha illallah to kaga za ta tashi ne akan ashrarul khalq mafiya sharrin halitta a wajen Allah kansu za a tashi alkiyama to saboda haka ya danganta kila wani yana kasuwa wani yana kamfani wani yana office wani yana kan hanya wani yana cin abinci wani yana kwance a daki wani yana duk a yanayin da ta zo haka za ta zo da haka idan ta zo mutum akwai yana cewa wai akwai wani hukunci ne idan mutum yana aikata wani abu na alamomi cikin alamomin tashin alkiyama sai kuma yana cikin aikata alamar sai ta faru alkiyama sai ta kasance to kaga akwai can dai wanda Allah madaukakin sarki yake ta hal yanzuruna illa an ta ce illa an ya ce humul malaikatu ne ko aw ya ce rabbuka aw ya ce ba'du ayati rabbika yawma ya ce ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira akwai lokacin da dai in aikin alkhairi ne ba wani hukunci da zai ba za a karba ba so kaga tuba ma za mu karanta hadisin rufe kofar tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma kofar tuba tana nan yanzu a buɗe take akwai lokacin da za a kamo nan a kamo nan a rufe ta
Gracias. Yeah. Ahora la gente por favor, la gente.